sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare na yau Talata, wanda ya daidai da tara ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 3:30 na yammaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wannan yammacin namu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto na wata mummunar gobara da ta yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara da dama. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta gabatar da rigakafin corona ga daukacin ma'aikatanta. Bayan nan kuma muna tafi da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu a kai ga jin waɗannan, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki ƴan cirani suka ci gaba da kasancewa bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. Poland ta ce bakin da galiban su daga gabas ta tsakiya suka fito. Gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman member tarayyar Turai. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta, kuma matakan da Belarus ta dauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan kasashen tarayyar Turai cikin hadari. Belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen, inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jirge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin ƴan sanda wuta, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Munan rikicin na zuwa ne kwana ɗaya bayan mutuwar wani mutum da ya shaki hayakin barkunan tsohuwa da ƴan sanda suka harba, a cewar iyalin mutumin da waɗanda suka shaida lamarin. Ma'aikatar tsaron cikin gidan kasar ta ce mutumin baya cikin masu zanga-zangar, kuma a gidansa ya mutu mai tazarar kilomita 6 daga wurin da lamarin ya faru. Mummunar arangamar ta faru ne a titunan birnin, yayin da ƴan sanda suka harba barkunan tsohuwa don wargaza masu zanga-zanga da suka yi kokarin toshe hanyoyi, suka kuma jefa jami'an tsaron da duwatsu. An rufe filin zubar da bolar ne da ke Agareb mai tazarar kilomita 20 daga Sfax a wannan shekarar, bayan da mazauna garin suka yi korafi akan bazuwar cututtuka, wani abu da suka bayyana a matsayin bala'in muhalli. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Singapore ta ɗauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun ƙwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron ɗaukaka ƙara daga Nagayan da Malengan ɗan shekara 33 akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda ya yi ƙoƙarin yin safarar miyagun ƙwayoyi a Singapore. Lauyoyin da ke kare shi sun ce Nagayan ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa, kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai sabawa kundin tsarin mulkin Singapore. Babbar kotun Singapore ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar a jiya Litinin, amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali ya yi, don ba ƙaramar kotun birnin damar sauraron dalilan ɗaukaka ƙarar. Gobe Laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa a kan Nagayan ta hanyar rataya, amma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da lauyoyinsa suka haɗu suka yi kira ga hukumomi da su taimakawa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na a maki 69. Amurka ta kira yunkurin kisan Prime Minister Iraki da aka yi hari a kan ƙasar da zaman lafiyarta, kuma ta ce bisa ga yanayin harin ta yiwu wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran ne suka kai shi. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi ya tsira da kyar a harin na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana ya dai samu ɗan raunuka nan da nan kuma yayi kira ga ƴan kasar da su kwantar da hankalansu a jiya Litinin ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustafa yayi inda suka yi gargadin cewa tayu ba Prime Minister kadai aka yi niyyar kaiwa haran ba babu dai waɗanda suka dauki alhakin kai haran amma majiyoyin jami'an tsaron Iraki sun fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa tayu wata kungiyar mayaka da ke samun goyen bayan Iran ce ta kai farmakin
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma bar mu gabatar muku da rahotanni wata mummunar gobara ta yi sanadiyar mutuwar kananan yara ɗan makaranta a garin Maradi na jamhuriyar Niger an dai alakanta tashin gobar da yanayin da makarantun suke ciki waɗanda suka kasance makarantu na kara a wannan lokaci da ake tunkarar bazara hukumomi a jihar sun ayyanar da hutun makoti na kwanaki uku daga birnin Maradi wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani
yanzu haka dai an dakatar da makarantu a garin na Maradi inda aka saka kwanaki uku na zaman makoki wata malamar makaranta da wasu da suka yi cetan yaran sun bayyana yadda abin ya kasance
sunana sadda lauli amma na gira zanni aka ce mu huta sai muka rubo da kudi muka iske watan nan ta ce har mata ce yara bakin gurgudu muka kama aka samu da kasa da ruwa aka karabe mata kaji ta mace yake aka shiga aka tawo aka fara hiddo yara na hiddo yaro daga yaro 22 to daga nan na tsaya Abubakar Muhammad Mustafa sai Kristin na Kurarush mu ko da muka zo dija gawakin a Hidus na yara muka zo muka dauki wannan gawakin yaran muka dauke su muka taimaka su gaskiya bangaren mu wanda muka aji duk gabaɗin su gaskiya sun kai 40 na yaran nan
kimanin yara 25 ne suka rasu yayin da 14 suke asibiti suna karban magani Hamisu Hamidu shine wakili mai kula da makarantun na AFN a garin Maradi yayi ƙarin bayani game da yaran da makarantar ta kumsa
Na ku jimilla muna da yaro 251 ba daya cikin wanga kalsa uku wanda dai gobara ta samu bayan wannan da kwai yara wanda ke ci a yan preschooler kenan yan jardin section n dan kuci muna da yaro 132 yakin section 2 muna da 102 su suka tashi 234 da ku aka diba bisa inda aka yi wanga insanji din yaro 251 ba daya ke da ku cikin wanga kalsa uku dauke sai dai in mun gani abinda muka tarda can hospital in yaso kuma yaran da ke da ku a cikin gidaje za mu sanar da mu insha Allah
wannan ba shine karo na farko ba da aka samu gobara a makarantun Zana a nan jamhuriyar Niger iyayen yara sun yi kira ga gwamnati na a duba wannan lamari
gwamnati ya duba ya tausaya bisa kai ga wannan harka da ake ta kala su shi na Zana a taimaka a kuma a samu a yana an jirko da na taltal ne ya hira na Zana tun ko ba haka ba eh haka dai muke fatan Allah sa kuma ya diba shine wannan matsalai
sunana dai Nasiru Jingile Bandawaki ni karan kanka yana dana na cikin ikorkin dana preschooler yake akwai diyan magaji na da ake cewa Musfira ita kuma Talasiti a cikin wannan ikorkin da gaggawa ya kamata gwamnati kamar yadda yake ikol ita ce priority kin shi kenan ya kamata waɗanda kalasoshi na Zana duk wata gobara take abukuwa anan cikin kasar Niger kalasoshin Zana ne suke toyewa kenan ma ya kamata gwamnati da gaggawa dauki matakan da waɗannan kalasoshi na Zana da harko dai a ƙarshen su
ita ma dai gwamnatin ta tabbatar da cewa za a dauki dukkan matakan da suka dace na kauce ma sake faruwar irin wannan lamari na gobara inji Mamman Lawali Isa mataimakin shugaban da'irar na jihar Maradi
muna jimani da wannan babban rashi da muka yi na diyan mu da jikokin mu babban abin da za mu ci mu yi addu'a Allah yi masa gafara kuma insha Allah kamar yadda gwamnatin jihar ya ba da umarni cewa ana nan za a bincikawa aga mi wani dalili ne ya haddasa wannan gobara kuma za a duka mataki akan wannan ne kuma insha Allah akwai matakai da za a duka na ganin cewa kamar yadda kudiri ne na gwamnati ana nan insha Allah za a duka kudurka duka inda wannan klasusa suke wanda suke na kara za a yi su ainihin cewa amma tiro definitive kenan za a yi su ainihin cewa na siminti insha Allah
a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto an tabbatar da cewa an samu rasuwar yara 28 yayin da 19 suke asibiti suna karban magani Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
daga Jamhuriyar Niger Barmulika Nigeria inda gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirye-shirye da duk wasu tsare-tsare na baiwa ma'aikatan gwamnati allurar rigakafi ta COVID-19 daga ranar 1 ga watan Disamba shugaban kwamiti na allurar rigakafi sakataren gwamnatin Nigeria Boss Mustafa ya shaidawa wakilinmu Umar Faruk Musa wasu daga cikin shirye-shirye da suka yi zuwa yanzu da kuma fatar da suke da shi na ganin an kawo karshen wannan annobar a Nigeria baki daya
a yanzu dinnan akwai take-taken da kasashen duniya suke yi wanda sun rike sun yi vaccinated mutane su kusan zuwa 80% na eligible population nasu suna so su sa takunkumi ba za ka shiga jirgi ka zo ka san su ba sai kai allura mu Afrika ba mu yarda da wannan ba tunda ba a bamu alluran nan kasashe ba a kasashe dan an sa wannan takunkumi a kasashen da sun samu su ba mutanen kasan su allura za mu cutu kaga lokacin da nake magana ya gabata shi ne dalilin da yasa muka ce to yanzu bari mu fara da ma'aikatan tarayya daga ranan 1 ga watan Disamba in baka dauki allurar nan ba ba za ka shiga gun aikin ka ba sai in ka nuna mana akan cewa ka yi test na COVID-19 awa 72 kafin ka zo gun aiki ba za mu ci da sako ya dauki allurar nan ba amma ba za ka shigo kuma working environment wanda muke so mu bayar da shi a safe working environment kana dauke da corona ba sai mun tabbatar ka yi test baka da shi
to kana nufin kowane sati ko kowane wata za a zo da wannan test din gwaji awa 72 kafin mutum ya shiga aiki
kusan abin da muke fadi za ka yi test na so biyu a sati ke
wannan dai kamar alama ce na cewa wanda duk bai yi allurar rigakafin nan ba zai samu sukunin yin aiki yadda yake so ba
a za ka samu sukunin aiki ba za mu hada ka zuwa ba don ba za mu yi da samu ka duki alluran da baka so ba kamar yanzu malam Umar in baka da lafiya kana da malaria in ka je asibiti an rubuta maka magani a malaria kaga ba wanda zai yi tilasta maka sai ka sha maganin nan kana iya ce to ba zan sha maganin nan ba zan fita in je yanki dogon yaro na wani tabbasa in sha dokta kuma sai ya saka katin tunda ya riga ya nuna maka dai cewa ga hanyar da zaka fita samu lafiya amma kai kace baka so to haka mu matsayin gwamnati ba za a iya tilasta ma yan kasa ba amma muna shawarta irin kasa akan cewa a kwana a tashi ba inda zaka iya zuwa ba abin da zaka iya yi sai ka dauki wannan allura tunda akwai alluran yanzu a kasa me yasa ba za mu shawarci mutanen mu su je su dauki wannan allura shine abin da muke faɗi
Mr. Boss Mustafa kenan sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin shugaban kasa mai yaki da bazuwar cutar COVID-19 a tattauna da ne da shi a Abuja na tuntube daya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago na Najeriya wato Alhaji Isa Danguguwa wanda shine bai binciken kudaden kungiyar malamai ta kasa NUT domin jin matsayinsa dangane da wannan yunkurin ko kuduri na gwamnatin tarayyar Najeriya inda yake cewa
ni a ra'ayina wannan yunkuri ba daidai bane kuma wannan kuduri da gwamnatin tarayya take kokarin ta gabatar da shi ba daidai bane domin hujja da ta sa na faɗa haka shine ma'aikaci a Najeriya yana da bukatu masu tarin yawa waɗanda idan da a ce za a kalle su zafin waɗannan bukatu da kunci da raɗaɗin su ya ma fi zafin ita wannan cutar ta COVID-19 misali maganar albashi da ake cewa wai za a hana ma'aikaci har sai ya yi ita waccan allura idan na tambaya zan iya cewa shin jahohi nawa ne suke iya biyan albashi a Najeriya ba fa da daɗewa ba mun so mu ga kusan in ce sato ka saka da gwamnatin tarayya ta shiga da gwamnatocin jahohi akan maganar albashin watan da ya wuce
amma kana danganta albashi da maganar rigakafin COVID-19 wanda kaga irin barnar da take yi wa kasashe da ma ƴan ƙasa na Najeriya ma kuma gashi
rashin biyan albashi ya fi wannan barna domin idan babu albashi babu abinci in babu abinci kuma babu rayuwa in babu rayuwa kuma dan adam mutuwa zai
Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Basari da shirinmu na gaba.
Matsalar ‘yan bindiga na ci gaba da addabar jama’a a sassa daban-daban na Najeriya. A yanzu dai waɗannan ‘yan bindiga kusan su ne suke mulki a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Malam Isa Garba na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka yi gudun hijira daga ƙasar Madaka a yankin ƙaramar hukumar Rafi, ya ce a yanzu waɗannan ‘yan bindiga suke mulkin mutanen yankin.
Masalanmu shi ne ‘yan fashin daji suka koro mu. Bana shekara uku ke ga daidai da suka koro mu, kuma ba wani matakin da hukuma ta dauka. Sannan a yanzu ma haka, kamar yadda na gaya maka jiya, su ke mulki da wurin.
A nan Madaka din?
A nan yankin Madaka. Sai yawancin su ‘yan cikin gari sun wace gaba daya, amma ƙauyukan da suke gefe-gefe da yake su ‘yan da’addan sun ja hankalinsu. Sannan suka yi kamar suna mulkinsu a yanzu, don a kowane lokaci akwai harajin da suke yanka masu sati-sati.
Suna biya.
Sannan baka da daman ka fita da wani abin sayarwa kamar su dawa haka ko masara. In ka dawo dole sai ka meka masu kuɗin da ka saida sai ka meka masu, sannan ka wuce.
Harajin da ake dora nawa ake suke ake biya da sati ake ba su?
A wani lokaci kamar yankin Dakaci za a yanka kamar 300 ko 500
da sati.
To in an gamu da wasu masu wai akwai wasu masu ɗan sausayi a yankin Dakaci, in suka ga kamar ba ku da yawa sosai sai su ce a ba da 200, amma a sati ɗaya maza. Bayan kun ba da 200 nan, sannan ku ba su kuɗin mai wanda zai rai kasa 20,000 ba kuma. Abinda suke yi kenan a yanzu haka.
To yanzu kaman suna yin hukunci idan an yi laifi haka koko?
Hukuncin su dai bai wuce su ce za su kashe mutum ba. Hukuncin su kenan su tsorata mutane, idan ba ku ba da kuɗin nan ba za mu tafi da ɗaya daga cikin ku mu harbe shi.
Kaman ku da kuka bar wannan wurin, yawan ku ya kai ku nawa haka?
To yawan mu kan akalla a yanda muke nan dai sabon gungumun shi 100 akalla, amma a yankin Madaka ai kwasin yawan mutane mai gunduma ne gaba daya aka wace.
Yanzu kana nan can yankin Madaka din babu jami'an tsaro yanzu?
Ba jami'an tsaro tun shekara uku nan ba wani jami'an tsaro da ya tako Madaka ko daya.
Gonakin ku dake can yanzu ba a noma su kenan?
Ana noma su wa'annan da suka ce sun yi sasance da su suke ɗan noma da su suke noma. Ni karan kai na yara na sun nuna masara kwanan gama na je wai zan je in gyara su, amma abin ya gargare ni.
Duk da yake dai hukumomin Najeriya sun ce suna iya kokarin su wajen yaki da waɗannan ‘yan bindiga, amma masu sharhi akan sha'anin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin kamar gwamnatin ba da gaske take yi ba a yaki da waɗannan ‘yan ta'adda. Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhin.
To wato ai kaga abin wato ya daɗe ba wai sabo bane, domin kowa ya san irin rawar da Awali Daudawa ya taka, kowa ya san irin rawar da Buhari Daji ya taka, kowa ya san irin rawar da Dogo Gida ya taka, kuma kowa ya san irin rawar da sauransu suka taka a ƙaramin ƙananan hukumomi irin na yankin Katsina, kamar misali Jibiya da tsakanin Batsari da Binnin Magaji wanda Katsina ce da Zamfara. Kuma irin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a yankin wasu yankuna na Sokoto, cewar sun naɗa hakimai ma. To kaga idan muka dubi abubuwan da suke faruwa kuma a yankin jihar Niger a ƙaramar hukumar Rafi misali, idan muka dubi waɗannan abubuwan kaga wasu abubuwa ne masu matuƙar tada hankali. Wannan yana cikin abubuwan da na dinga yin tambaya, ina cewa shin Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, wato cewa Najeriya is a sovereign state? Kaga wannan wani abu ne wanda yake mai tada hankali ƙwarai da gaske, wanda bayanai suke nuni da cewar wato a wannan yanki na ƙananan hukumomin da ya shafi jihar Niger, har yanzu ya kai da za ka tafi kasuwa sai da abu. In ka tafi sai ka da sun san ƙididdigar mai ka tafi da shi saiwa. In ka dawo abin da ka saida su kanka kuɗin biyu su baka kashi ɗaya. In ba a yi haka nan ba ka kai ga dama su kashe ka. To shin ina shugabanninmu suka iya samun jami'an tsaro 34,000 suka tafi da su jihar Anambra aka tafi zaɓe? Shin jihohin nan ko da ɗauki ɗaya za a yi musu, in an gama da wannan jiha a koma wannan jiha, an gama da wannan jiha? A ina ganin aka yi sati shida ko kwana shida ya kamata a ce an gama da wannan matsala ta tsaro, inda da gaske ake. Wannan yana ƙara tonawa da fallasa da kasashen duniya cewa Najeriya ba guri ne wanda yake amintacce ba kuma kasa ce ta ce cike da zaman daddar saboda haka waɗanda ma suka zuba jarin su za su kwashi kuma babu yanda za a yi wani ya zo ya ci gaba da jari zuba jari ko kuma samar da wasu abubuwa da za su samar da sauki ga yan kasa kimanin mutum 500,000 aka ce shekara mai zuwa za a dawo da su yan gudun hijira daga kasashen makwabtan Najeriya yan Najeriya wannan abin takaici ne
na'am daktar gwamnonin nan sun dade suna korafi kasancewar jami'an tsaron nan ba hannun su suke ba misali ma jihar Niger din nan shi gwamnan ya shayin korafi har ma akwai lokacin da ya debi tawaga aka jefa da shugaban kasa aka yi roko da a kara turo jami'an tsaro amma har yanzu abun ba wani kokwaran mataki da za a ce an dauka kana ga kaman gwamnonin mai tasirin su ya ragu ga fada shugaban kasa ko mene ne yake nufi
wannan shafa labari shine ne idan har da gaske suke yi su gwamnoni babu yaudara babu kuma rashin sanin ciwon kai ai sai su dawo jihohin su sai su kokari su karfafa tsarin nan na tsaro na cikin gida da tsari na zubar gada akwai kaurayen mu da yan farauta waɗanda mafarauta da kuma wato yan vigilante waɗanda suke yan sa kai in gwamnonin nan suka karfafe su za a kai ga kashi matsalan nan sama da kashi 60 cikin 100 sannan kuma idan gwamnoni sun ce su ba su ne suke da iko da waɗannan hukumomin tsaro ba na gwamnatin tarayya ne ya aka yi in za a yi zabukan kananan hukumomi muke ganin cewar suna tura su ana yin abin da ya kamata kina akwai lauje cikin nadi gwamnonin su daina ba su gudunmuwa da tallafin da suke ba su tunda ba za su yi musu abin da ya kamata ba
mene ne mafita akan wannan al'amari
to mafita ita ce mu dawo da baya duk abubuwan da muke yi yanzu a dawo kishiyoyin su a dora inda ya kamata dama tun daga lokacin da aka kafa waɗancan dokoki ai na faɗa abun nan ne da ake cewa chasing shadow bata lokaci ne waɗannan dokokin na rufe kasuwanni da kashe rufe layukan waya da sauran makamantansu babu abin da za su an san inda duk masu aikata laifin nan suke kuma kashi 99 cikin 100 'yan ƙasa ne a Niger 'yan ƙasa ne a Katsina 'yan ƙasa ne a Sokoto 'yan ƙasa ne a Zamfara 'yan ƙasa ne a Kaduna ba baki bane 'yan Najeriya ne kashi 99 cikin 100 amma ni na karyata duk wanda yace masu aikata laifin nan baki ne kuma ba a san inda suke ba hukumomin tsaro da hukumomin da zababbun hukumomi da nadadu da sarakunan gargajiya duk sun san inda suke an ki yin abin da ya kamata shi yasa aka yin samun mafita saboda haka in za a dawo mu rungumi juna mu gaya wa juna gaskiya ba mu da ma'aikatan tsaro ba mu da kayan aikin tsaro muna rayuwa ne tamkar tumaki in za su tsallaka titi
hukumomi a nan jihar Niger dai sun ce suna iya kokarin su wajen fatattakar waɗannan yan bindigar kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Niger Monday Bala Curious ya bayyana a wata sanarwa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ma gwamnatin jihar Niger ta ruguza wani katafaren gida a birnin Mina da ta ci na wani kwamanda na masu garkuwa da mutane ne Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
za mu koma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger da ke mako na hudu Ankara tsakanin AS Sony Dep da AS Fan aka yi 1-1 AS Niger tawa Science Sporting Club Builder Nema sai GS tawa AS Guard National de Niger Builder Nema AS Police tawa Olympic Football Club Builder Nema Racing Football Club Bukoki da Sport Zandar an yi banza da banza AS wan tawa akokana ta arlit ɗaya da nema USGN tawa irana biyu da nema yayin da aka gudanar da wasan cikon gurbi na mako na uku tsakanin AS Duan da tawa akokana ɗaya da nema a wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger ta farko ita ce AS Duan da maki 10 ta biyu AS Nigelak da maki 10 ta uku AS Police da maki 7 ta hudu Sale Sporting Club da maki 7 sai ta biyar AS Guard National de Niger da maki 6 da ta shidda ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN da maki 5 ta 7 AS Fan da maki 5 ta 8 Olympic Football Club da maki 5 ta 9 GS Tawa da maki 4 ta 10 Sport Zandar da maki 4 ta 11 Akokana ta Arlit da maki 2 ta 12 Irana ta Arlit da maki 2 ta 13 Racing Football Club Bukoki da maki 2 ta ƙarshe Kutal AS Sony Dep da maki 2 idan muka leka wasannin kokuwar gar
gargajiya ana iya cewa wasannin Tolak karo na 9 da soka wakana a kasar Senegal a makon da ya gabata kasar ta Senegal ta wata kwarorinta na yammacin nahiyar Afrika shashau inda ta lashe tugullar zinari guda 5-4 na ƴan wasa wakanun su yayin da Senegal din ta kakkare jamhuriyar Niger a karawar kasa da kasa inda tawa Niger din 4-1 dan wasan jamhuriyar Niger Abdul Kadri Isaka Isaka shine ya lashewa kasar ta jamhuriyar Niger din tugullar zinari a ajin masu nauyin kilogram 120 bayan da hankade Savanero Mare kadan kasar Burkina Faso tun da shekara ta 1986 ne aka soma wannan wasar ta gasar ta kokowar gargajiya ta Tolak dake hada kasashen jamhuriyar Niger, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Mali, Guinea-Bissau da Gambia, Guinea-Conakry da Liberia kuma kasashen da ke yin fice a kowace shekara a waɗannan wasannin na kwamfalar Tolak na kokowar gargajiya na yammacin nahiyar Afrika su ne kasashen Senegal da jamhuriyar Niger. Dan wasan kwallon kafar nan na kasar Faransa Paul Pogba ya wuce atisayen da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ke yi yanzu haka a Clairefontaine a birnin Paris. Dan wasan ya ji ciwo a wurin motsa jiki ne a yau da safe abinda zai hana shi bugawa kasar a tankade da rairaya na neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar da kasar za ta yi a karshen wannan makon. Tuni da Didier Deschamps mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai tambarin zakara ya mai gurbin sa da Jordan Veretout da ke bugawa a tsakiya wa club din AS Roma na kasar Italia. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Labaran duniya a takaice.
A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baki ƴan cirani suka ci gaba da kasancewa a bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agarab suka bankawa wani ofishin ƴan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Wata kotun daukaka ƙara a Singapore ta dauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun kwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan da wannan daren naku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Nigeria, Niger, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, ni kuma da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.